Alors que je savais pas que j'étais... C'était...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Karen Zde Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 4 ga watan Satumba 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya sun fara mayar da martani kan ƙara farashin mai da kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya yi. Haka kuma za ku ji cewa wani ayarin ma'aikatar tsaro ta Najeriya isa jihar Sokoto domin aikin kawar da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Kamar kowane daren ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sulaiman Muni Barma ke gabatarwa. Inda yau shirin ya duba batun gudunmuwar da masu bukata ta musamman ke bayarwa a harkar tsafta a ƙasar Ghana. Kamar yadda muka yi alkawari, yau za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayinku. Shin kowane irin tasiri tura manyan jami'an tsaron Najeriya yankin Sokoto zai yi a yakin da ake yi a yakin da Najeriya ke yi da 'yan bindiga? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan ga Hawwa Sharif da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A gobe Alhamis ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai ziyarci kasashen Haiti da Dominican Republic, ziyara ta farko da zai kai kasashen na yankin Caribbean a matsayin babban jami'in diplomasiya a Amurka. Ziyarar ta Blinken zuwa Port-au-Prince za ta tabbatar da mahimmancin goyon baya da Amurka ke wa Haiti da ƙarin tallafin jin kai da ake sa ran samu a yayin da ƙasar take ta tagurza da tashe-tashen hankulan kungiyoyin daba. Ziyarar ta Blinken zuwa Santo Domingo ta biyo bayan fara wa'adi na biyu na shugaban Dominican Republican Luis Abinader a tsakiyar watan Agusta. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin waje ya shaida manema labarai a yau Laraba cewa Amurka na ba da fifiko ga kokari da abokan hulɗarta na kasashen ƙetare domin samar da kuɗaɗen dogaro da ma'aikata wajen samar da daftarin tsaro a ƙasar ta Haiti. A yau Laraba, Papa Roma Francis ya fara ziyarar Shihaikan a Jakarta, babban birnin ƙasar Indonesia, inda ya samu tarayyar shugaban ƙasar Joko Widodo a wajen fadar shugaban ƙasa ta Istana Merdeka, aka kuma karrama shi da cikakken faretin soji. Daga bisani ya bayyana tare da shugaba Widodo a gaban jami'an gwamnati da jami'an diplomasiya, inda ya jaddada fatar shi na ci gaba da samun fahimta tsakanin mabiya addinai a ƙasar mai tsirarin mabiya ɗariƙar a Katolika da al'ummar musulmi mafi yawa a duniya.
Si potranno eliminare in questo modo i pregiudizi.
Papa Roma Francis kenan yake cewa hakan ya zama wajibi domin tunkarar kalubale da suka hada da sassautawa da kuma yin hakuri da juna, wanda ta haka za a iya kauce ma gurbata manufofin addini da kokarin cusa ra'ayi ta hanyar yaudara da tashin hankali. A jiya Talata ne dai Papa Roma ya isa birnin Jakarta a ziyara ta kwanaki 11, mafi tsawo da wahala da ya soma duba da yanayin lafiyarsa da za ta kai shi kasashen Papua New Guinea, East Timor da sauransu. A ranar Laraban nan sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare da ya kaikaci mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon bayan an harba gwamnatin rukuki akan Isra'ila. Sojojin sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar Isra'ila sun dakile wasu daga cikin rukuki 65 yayin da wasu suka rika dira a filin ƙasa. Fada akan iyakar ta Isra'ila da Lebanon ya haifar da fargabar fadadan rikici a yankin a daidai lokacin da wutar yaki ke ci gaba da ci tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza. Iyalan wasu daga cikin mutanen da har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza sun yi zanga-zanga a ran Laraban nan a wajen ofishin hedikwatar jam'iyyar Likud ta Prime Minister Benjamin Netanyahu a birnin Tel Aviv. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya sake yin afuwa ga mutane fiye da 30 da aka daure bisa laifin yin zanga-zanga, cewar kafan labaran kasar Beta a yau Laraba. masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce akwai kimanin mutane 1,400 da ke tsare a kurkuku domin kawai sun bayyana bacin ransu akan Lukashenko da ke wato jan akalar ƙasar tsawon shekaru 30.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu daga Najeriya. Tun bayan ƙarin farashin man fetur da kamfanin mai na ƙasa NNPCL yayi, ƴan Najeriya na ci gaba da kuka da kuma sukan matakin. Sai dai masana tattalin arziki sun ce wannan ƙarin man zai haifar da hauhawa farashi da tsadar rayuwa a ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana daga Lagos.
Ko ina ka zaga dai a nan birnin Lagos zaka ga gungun mutane suna tattaunawa ne dangane da wannan ƙarin farashin albarkatun man fetur din da aka gudanar. Lamarin da kuma yanzu ya kai ga gidajen mai da dama sun canja farashin zuwa sabon farashi zuwa naira 855, wasu ma gurare zuwa 897, musamman a nan Lagos da wasu jihohi na yammacin Najeriya. To ko jama'a suka ji dangane da wannan sabon farashi, ga dai abin da wasu mazauna birnin Lagos ke cewa.
Ainihin gaskiya har dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu gaba ɗaya ma motoci ma duk zaka gan su fake. Abubuwan dai ba a cakomi, kani da Allah gwamnati bata gyara ba. Ya kamata a ce an yi wani abu, in dai ba a rage ba bai kamata a ƙara ba. Mutane suna ta complain abun ba da
tuna Abdulrahman, amma an fi sani na da amaka mazaunin Idiyara ba. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajinna fi musibatina hadha wa ahlikuna khairun minhu. Gaskiya wannan ƙari da aka yi na fetur gaskiya babban tashin hankali ne a mu magidanta, kai wanda ma ba magidanta ba, wannan babban tashin hankali ne saboda a yanzu gaskiya abubuwa dole su tashi. Duk abin da ka zai ka sa naira 500 a jiya, to yau in Allah da shi an kara shi zuwa 1,000. Mu dai muna buƙatar gwamnati ta shigo cikin wannan lamari.
Ni Malam Jibrin, karon ma in mai fetur nan ba karamin masiwa, duk abun da abun kasuwa da sauransu da ake sayarwa yanzu ne, duk komai tunda mai ya tashi shi ma komai zai tashi. Kamar ni yanzu na daban da mata, in 1,000 nake ci abinci da shi yanzu, ban san ci abinci na 1,000 ba, bai da shi ne ba, shi na kashe 2,000.
Bayana wannan sabon farashi da ya zo ne ana kwana ɗaya kafin batatun man fetur ta Aliko Dangote mai zaman kansa ta fara sayar da man fetur a cikin gida, abinda a da ƴan Najeriya suka yi zaton cewa gina wannan katafaren matatan man fetur din zai taimaka wajen rage farashin albarkatun man fetur a cikin gida. To koya wannan ƙari zai shafi tattalin arziki musamman ma dai na talakawa a ƙasar Tambayar kenan da newa Dr. Dauda Muhammad Lawal Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da suka jari a Najeriya.
Shi wannan ƙarin mai da ya zo ma ƴan Najeriya a bazata, babu shakka zai haifar da hauhawan farashin da kuma ƙarin tsada na rayuwa. Misali kaga kaman tunda kamar yadda muka sha bayani a baya, duk kusan al'amura na tattalin arziki na Najeriya ya ta'allaka ne kan man fetur, hatta daga dukiyar da ƙasan ke samu na ƙasashen waje da kuma harkokin yau da kullum, musamman har da tasirin da ƙananan 'yan kasuwa da masana'antu ke duk man fetur ne. Kaga yanzu kaman ƙananan mutanenmu da suke aikin walda ko suke aikin makaneza ko nikan tumatur ko ayyukan gona da ban ruwa da sauransu, zaka iske duk kusan injinan da ake amfani da su man fetur ne. To da an ce kudin man fetur ya karu, to kaga kuma haka kudin sufuri shi ma nan take zaka ga shi ma ya karu, wanda kuma za ga hatta kayan abinci da ake dauko su tunda daga inda ake dauko su hanyoyin ba sun hoye inganci bane, kuma daga kayuka ake dauko su, to kaga wannan tsadan man fetur zai dora kudin sufurin waɗannan kayayyakin zai karu shi ma.
Tuni dai kungiyar kwadugo ta Najeriya ta bayyana matakin ƙara farashin albarkatun man fetur da cewa cin amana ne dangane da yarjejeniyar da kungiyar ta kwadugo ta cimma tare da gwamnati a wata sanarwa da shugaban kungiyar kwadugo ta ƙasa Joe Ajaero ya fitar. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Har yanzu dai muna Najeriya, bisa ga umarnin shugaba Bola Ahmed Tinubu, ayarin ma'aikatar tsaro ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan tsaro ya isa jihar Sokoto domin aikin kawar da 'yan bindiga a yankin arewa maso yammacin ƙasar, bayan saukarsu a filin jirgin saman sarkin Musulmi Abubakar a ranar Talata. Minista Bello Muhammad Mutawalle ya yi wa manema labarai ƙarin bayani kamar haka.
Wannan zuwa mun yi shi ne kan umarni na shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarce mu gabaki ɗaya ƙwanmu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta Najeriya cewa mu zo Sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda. Kamar da ka sani, Najeriya ƙasa ce tana da yawa, kuma ƙasa ce wadda ba za mu yarda ba muna da tsari na ƙasarmu a ce wasu sun hana al'umma su ji daɗin rayuwarsu. Saboda shugaban ƙasa yana baƙin ciki da abin da ke faruwa, kuma idan kun lura duka jami'an tsaro da ke da ƙarfi to yan arewa ne. Shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damu arewa ita ce matsalar tsaro. Ya ɗauko mu gabaki ɗayanmu da ministoci guda biyu na tsaro da kuma babban hafsan hafsoshi na soja da kuma mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro Nuhu Ribadu da minista na 'yan sanda duka 'yan arewa ne. Ya yi ne domin ya taimaki 'yan arewa akan matsalolin da ke faruwa. Saboda haka ya harzuka matuka na cewa dole mu zo Sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mai duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalolin da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar tsaro. Shi ya sa muke nan tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi. To kamar da kuka sani harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yin tsari. Yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba. Duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro, amma Allah da al'umma na wannan yanki za su samu sauki kuma za su ga cewa wannan abu da shi shugaban ƙasa ya na turo mu zo nan insha Allahu kwalliya za ta biya kuɗin sa. Muna zato ga Allah zai ba da nasara ga jami'anmu na tsaro dukkansu in Allah da za a samu gama da su insha Allah.
Karamin ministan tsaron Najeriya Bello Muhammad Mutawalla kenan a ganawa da yayi da 'yan jaridu. Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayinku, shin kowane irin tasiri tura manyan jami'an tsaron Najeriya yankin Sokoto zai yi a yakin da Najeriya ke yi da 'yan bindiga? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A yau za mu dora daga inda muka tsaya a makon jiya tare da wata mai bukata ta musamman da ke bada gudunmuwa a sha'anin tsafta a kasar Ghana. Wannan mata kan yi amfani da wata hikimar kasuwanci don shigar da abubuwan da take sarrafawa a kasuwanni.
Na daure air freshener na cikin roba kanana, na daure after washing kanaro da lukisu kanda fara zundo kana daure kina aje sai na gan ko washin kira shin bayar kalbi ka je ka duba kanda aikin yake inda kana so isa da haka ne wanda ke son washe zo.
A jamhuriyar Kamaru wani matashi mai wankin mota ya fayyace dubarun da ya amfani da su don samun karbuwa wajen kwastomominsa.
Ina wanke mota, ina fara'a, ina dariya da kowa da kowa. In wanke maka motan ka da kyau, masu motoci idan suka zo kaga na dan lallashe su nace haba master.
To madalla, a yanda ake daukan sana'o'in hannu a matsayin wata hanyar samun kudaden shiga da nisantar da kai daga bara a wajen nakasassu, wani abin da ke da mahimmanci shine irin gudunmuwar da mutum ke badawa wajen inganta sha'anin zamantakewar al'umma. Aikin sarrafa sabulu na wanka da na wanki da wanke-wanke abu ne da idan aka dube shi ta wani fannin za a gane cewa yana taimakawa wajen yaki da kazanta a tsakanin jama'a. Malama Safiyatu Musa da ke irin wannan sana'a a Accra ɗaya ce daga cikin masu bukata ta musamman da za a yi alfahari da su.
Da na fara kadan nan ga shi ne da daure samples kadan-kadan cikin roba shi na ba mutane kamar a za a yi su da agan product na inda ya musu kan da nike yi. Na daure air freshener na cikin roba kanana, na daure after washing kanaro da lukisu kanda fara zundo kana daure shi na aje sai na gan ko washin kira shin bayar kalbi ka je ka duba kanda aikin yake inda kana so isa da haka ne wanda ke son washe zo shi zo ya duba inda zai wanke shi a zo a duba shi wata kuma ta haifu nan na kira ta oh sabra mi wo a dai da sim yamon kwala eh mem
ke na kira da hausa mai jika ci
da na ga majin ta da zata duba ina da kayan wanki kaya abin kamshi in ta wanke da kayan jaririn ma ya haifan ke ta zata duba a take ta sai galo guda ita cd ce ta tai da shi daga baya ta zo tana sai na 55 cd ga ta ta sai fudu wannan ce sai uku wannan ba ta kudi da sai guda haka nake cikin kadan kadan eh harka nake na
to me ja hankalin ki har kika dama kina da sha'awar yin irin wayannan sana'a ne ko di yaya tun da tun lokacin da kika tashi
baya yin ba until young Christian age aka da ka training mu ni manna to wurin da muka yin na sai kudin da aka ba mu kadan kadan for TNT na kina gina sai kaya na zo aje isa da muka kare aiki na tun sai kaya ban da kudi nan yan rafa na kama na sai kaya na kare sauran kudin zan sai magani in fara sai bani 5 million to wannan cikin muke ciki har yau
yawanci masu irin larura irin naki na ciwon kafa ko da kafa daya ne ko kafa biyu wani ma zaki ga hannu ka sai gan shi akan titi yana bara to ke me ya ja hankalinki iske kiba koyi ke so ki sana'a
bara nan ba daidai bane bara bai da kyau Allah ma ya magana ma cikin Qur'ani bai da kyau isan dai ka san bara bai da kyau in ka zo ka samu aiki hannun kana yi kuma Allah ya ce da kai da nan ga fine wata ka baka kama aikin ka kai ka ce mun na taba ni da abu yana za mu duka masu ciwon kafa ne za mu fita muka je wani wuri da wata mata ta ga abu ya nan na tana cikin wheel kita kawo 20 pesos bill 50 pesos bill ke je ba ta kama ta karbi ta ce ni ban bara kai masu bara ni ba mai bara bane sai matan ta ba ta hankuri sai muka wuce nace haka muke son ba mu son bara
Daga Ghana bari mu je kasar Kamaru inda matashi Umar Garba mai tawaya a hannu ke bada mamaki a sahun masu sana'ar wankin motoci da babura. Umaru Mansho kamar yadda wasu ke kiransa ya yi fama da kalubale da dama kafin masu ababen hawa su bashi yarda a bisa la'akari da kasancewarsa mai hannu guda. Ya yi amfani da dubaru irin na jan hankula ko kuma kiran kasuwa. Kafin harkokinsa su kankama a baya ya kwatanta wata sana'ar da a ƙarshe ya dangana da ita saboda wasu dalilai in ji shi
to sana'ar man da na fara nema makaniki ne dawa ina so in koyi makaniki to shi babban mai gidan da ya gani da na zo a lokacin ni yaro ne na yi kwana ɗaya to da na zo shi ya bani abin nan yace in gwada ni ma a ranan na sha wuya saboda na ƙasa domin ga rike taya ga kama abin nan kin san kuma da yaranta to a shegarin da na dawo shi shi mai gidan yace a gaskiya ba zai iya dauke ni ba saboda ban girma na samu karfin da zan iya yi aikin makaniki ba
to wasu kalubale ne kake fuskanta cikin wannan sana'ar wanke motoci
a halin da nake ciki dewa masu motoci idan suka zo wajen wanke mota suka gani na kasashe ne a da kushe suke su ce a ni ba zan iya ba to da shekaru na nemi yanayin da zan yi in jinga kira mutane kinga idan suke ganin kwazo na idan suka ga wani yazo ina wanke mota ina fara'a ina dariya da kowa da kowa wato idan ina aiki na duka zuciya nake saka in wanke maka motan ka da kyau kuma bana irin wai alkusnan idan an ce farashi haka ne idan ka tambaye ni ya shince maka haka ne a hakan nan ne na samu system na samu yanda zan yi in jawo masu motoci idan suka zo kaga na dan lallashe su nace haba master hakan nan dai to idan kasuwa yayi dai zan yi wanke bakwai takwas amma idan ranan da yake da karfi ne to kin san yanayin kasuwa wani lokaci ma motoci ba su zuwa za ka wanke uku hudu to alhamdulillah
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin bakin shirin Umaru Garba da ke Duwala da Safetu Musa a Accra da wakilan muryar Amurka Maimunatu Sadu da Idris Abdullahi Bako da producer Julie Lizas Grisham. Ni Sulai Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
To madalla ke da Sulai Mumuni Barma. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar muku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mai cewa shin kowane irin tasiri tura manyan jami'an tsaron Najeriya yankin Sokoto zai yi a yakin da Najeriya ke yi da 'yan bindiga? Kamar da muka ce, lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. Waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Waye akan layi daga jihar Kaduna?
Sunana Ibrahim Alaramma daga cikin.
To Ibrahim Alaramma, muna jin ka.
To gaskiya tura waɗannan jami'an tsaro tabbas za a samu ci gaba matuƙa, ganin cewa na farko duk wanda suke wannan yankin musamman ɗan ƙauyaku da ake kai musu farmaki, kaga ga jami'an tsaro za su yi walwalansu, za su yi noma, su kasuwa, su komai cikin nishaɗi, saboda sun san cewa kullum kwana akwai jami'an tsaro a tattare da su, sannan su ma 'yan ta'addan hakan zai ba su tsoro.
To ina ganin layin Ibrahim Alaramma ya samu tangarda. Yanzu za mu je jihar Zamfara. Waye akan layi daga jihar Zamfara?
Mamudu Lalo, aminci Allah ya tabbata a gare ka daidai wannan lokacin.
To muna godiya. Ya sunan malamin?
Sunana Nasiru Hussein mai Gunjo, sakataren bagawaya daga jihar Zamfara kusa.
To Nasiru, muna jin ka.
To bagaren zai mamun lallai ita ce kasan kallon da ake yi da baki da harkar tsaron Najeriya, ya kamata a ce tun sama da shekara 50 ya kamata a canza shi. Idan ka duba za ga tun da ake maganar kallo daya akan harkar tsaro, ya kamata canjin tsaro ma ga baki ya canza a Najeriya.
To amma Hajji Nasiru, shin kana ganin tura wannan manyan jami'an tsaron yankin jihar Sokoto zai iya kawo sauki ga yakin da ake yi da 'yan ta'addan nan?
To Muhammad Allu, harkan tsaro a Najeriya is a security purpose, ba abu ne wanda aka raka bayan dire shi ba. Kalibirin da zan yi ya za a yi a ce za a zo a yaki da 'yan ta'adda, kuma ana gaya musu za a zo wurin su. Tabbas idan an tafaya an kaci tsoron Allah aka yi abin da ya kamata, ba a tsaya a cikin garin Sokoto ba, a cikin dajin nan da mutanen nan suke kashe mutanen Afirkace su. Idan aka haka abin gaskiya Mamun Lalo, muna buƙatar zaman lafiya.
So mun gode Nasiru daga jihar Zamfara. Yanzu za mu je jamhuriyar Nijar. Waye akan layi?
To assalamu alaikum.
Wa'alaikum salam.
Magana Umma Malam Ali, shugaban kulan murya arewa a Dogon Dutse a cikin jamhuriyar Nijar.
To Malam Ali, muna jin ka.
Ina so in ba ni ra'ayi na bisa ga wannan ta'addaci da ya yi yawa cikin yankin Sokoto. Sabida lalle Sokoto akwai laihin sozawan sabidi sozawan sun daga yini ke sakaci kwarai, sabidi yadda addu suka samu kuna sozawa tawa sace ta sama faka.
Malam Ali, yau muna tattaunawa ne akan tasirin tura manyan jami'an tsaron Najeriya yankin Sokoto. Wani irin tasiri kake ganin zai yi a wannan yaki da ake yi da 'yan bindiga?
To ya kamata lalle a tura kwararrun sozawa sun kasa aikin su, dan sabidi gaskiya munan Nijar, gaskiya 'yan ta'adda suna ci mutuwa kwariya. Sabina sun shigo cikin kwata zaka zakuwa ni da su muna banna. Nagode mu da America.
To mun gode. Yanzu za mu je jihar Nasarawa. Waye akan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Madalla, kuna tare da babawo mai agogo ne na cikin garin Gitata.
To babawo, da fatan ka ji maudu'in mu na yau.
Alhamdulillah. Gaskiya na ji maudu'i, kuma tun wa'innan bayin Allah gaskiya zai iya kawo sauki. Amma sai an ɗauki wasu matakai, kasan abin irin hare-haren da ake kaiwa yawancin birane ba a kai su.
Na ce, ka ce sai an ɗauki matakai. Wane irin matakai kake magana a ɗauka?
Tambar matakan da inda suke shi 'yan ta'adda suke shigowa gari, to nan ne za a ji a dafta waɗannan sojoji da waɗanda suke za su kare waɗannan wuri. To ina ganin in an kai su wuraren nan, to za a iya cimma nasara. Amma su ka je suka zauna cikin birane, kaga ba za a san irin abubuwan da suke tafiya ba. Kullum muna addu'a da Allah Ubangiji ya kawo mafita su da suke aikata wannan.
To mun gode babawo. Yanzu za mu je jihar Katsina. Waye akan layi?
Umar Haruna Doma A.
To muna jinka.
Wato abinda nake so in faɗi su wa'annan manya-manyan jami'an tsaro da aka ɗauka da shi karamin ministan tsaro in dai don Allah ba su ai nan jihar Katsina muna cikin irin wannan matsala. Kusacce a nan yankin Fasari Local Government ya kamata a ce sun zuke mana su je da jikin da gariyan Godiya a ɗauka ai arewa a jirgiya amma idan sun ce can ƙarshe jihar Sokoto. In je ƙaramar hukumar kisha ta sabon birni to nan za su koro mana su? Saboda Allah ya kamata a ce su don Allah kuma a ce sun kawo mana abin da mu talakawa za mu ci gaba amma mu wannan muna ganin cewa kamar yaudaran mu kawai za su yi.
To mun gode yanzu za mu je jihar Kaduna waye a kan layi.
Assalamu alaikum.
Da mu alaikum salam. Da muke magana
da Yakubu da shugaban kuma ina kiran wa daga nan garin Kamaru Ikulu headquarters Ikulu.
To muna jinka Yakubu.
Yawa. Sakari da Allah wannan abin zai taimaka sosai kuma kamar da yake inda jami'an tsaro kwararru ne daga ciki kuma za a bai aikin kan Allah ko za a ba su kan aikin Allah zai samu sauki. Yawa. Sannan kuma.
To ina ganin layin Yakubu ya samu matsala waye akan layi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Abu alaikum salam.
Sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa muna jinka.
To alhamdulillah ni a ni a rawara a yi gaskiya tura wa'annan manya-manyan jinjima-jinjiman ministocin je ku sau su tare ko kuma je su ci gaba da kwatar tare ba wani tasiri zai yi ba. Tasiri guda ɗaya ne shugaban ƙasa da jami'an tsaro da shugaban hukumar tsaro na ƙasa da ɓangaren Navy da ɓangaren airport da ɓangaren land army su umarce su wa'annan land army su tafi ta ƙasa. Sojojin sama su je ta sama su je su bindige wa'annan mutane. Kawai shi da kai mu fita amma in dai magana bai na shugabannin tsaron ne za su je su kare a takwata ko a zamfara wallahi ba abin da zai kawo.
Alhaji Musa
amaliyar kai ba wata isiriyan ba na.
Alhaji Musa ba ka ganin za a ce ka yar ga malam masallaci ko bari ku ga irin rawar da za su taka.
Ba ma malam Habib ba balla ai ba aka fara irin wannan tura manyan jami'an tsaron da su je su zauna ba. Su za su zauna cikin gari ne. Su kuma wannan abu za a yi shi amaliyan ne ba wa isiniyan ba. Amma sai ana bata mutane lokaci ana wani ya tattaka tsaro a Najeriya tabbaci ba ne.
To mun gode da wannan kira na Alhaji Musa Garo muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To Muhammad a takaice a gobe Alhamis ake sa ran sakataren harkokin waje Amurka Anthony Blinken zai ziyarci kasashen Haiti da Dominican Republic. Ziyara ta farko da zai kai kasashen na yankin Caribbean a matsayin babban jami'in diplomasiya a Amurka. Ziyarar ta Blinken zuwa Port-au-Prince za ta tabbatar da mahimmancin goyon baya da Amurka ke wa Haiti da ƙarin tallafin jin ƙai da ake sa ran samu a yayin da ƙasar ke ta tagurza da tashe-tashen hankulan ƙungiyoyin daba. A yau Laraba Papa Roma Francis ya fara ziyarar shi haikan a Jakarta babban birnin ƙasar Indonesia inda ya samu tariyar shugaban ƙasar Joko Widodo a wajen fadar shugaban ƙasa ta Istana Merdeka aka kuma karrama shi da cikakken faretin sojoji. Daga bisani ya bayyana tare da shugaba Widodo a gaban jami'an gwamnati da jami'an diplomasiyya inda ya jaddada fatar shi na ci gaba da samun fahimta tsakanin mabiya addinai a ƙasar mai tsiraran mabiya ɗariƙar Katolika da al'ummar musulmi mafiya yawa a duniya. A ranar Laraban nan sojojin Isra'ila suka ce sun kai hare-hare da ya kaikaci mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon bayan an harba gwamman rokoki a kan Isra'ila. Sojojin sun ce dakarun tsaron sararin samaniyar Isra'ila sun daƙile wasu daga cikin rokokin 65 yayin da wasu suka ƙadira a kan filin ƙasa. Faɗa a kan iyakar Isra'ila da Lebanon ya haifar da fargaba na ƙarin rikici a yankin a daidai lokacin da wutar yaƙi ke ci gaba da ci tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da producermu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyanmu na yanzu Chan. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sa yini lafiya. Assalamu alaikum.